بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a mun shiga daren Asabar wanda shine daren 8 ga watan Juma'a saniya shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 28 ga watan November 2025 daga wannan masallaci na area 8 Garki da ke nan cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka saba gabatar da wato nasiha da muhadarori a kowane lokaci irin wannan Allah ubangiji ya samu dace taken nasihar mu a yau shine wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi yake cewa laysal mu'minu bid'an wato mu'mini baya kasancewa ne yawan tsinuwa da ashariya wannan hadisi ne wanda yake Abdullahi dan Mas'ud ne ya ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zamu ji cikakken lafazin sa insha Allah inda al-Imam at-Tirmidhi yake cewa an ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini baya kasancewa al-la'an mai yawan tsinuwa baya kuma kasancewa af'an mai yawan suka walan fahish bai kasancewa mai alfasha wajen zancen shi walan bazi' baya kasancewa kuma mai sakin baki kamar yadda muka ambata wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin musnad dinsa da al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi a cikin al-Jami' haka nan kuma Ibn Hibban ya ruwaito shi cikin sahih dinsa da al-Imam al-Baihaqi da Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da wasu duk waɗannan malamai su ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban ingantattu zuwa ga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara mashi yarda wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da ke nuni zuwa ga yadda musulunci ya bada muhimmanci wajen koyar da ladabi na mu'amala da koyar da kyawawan ɗabi'u da tace ɗabi'un mutane da al'adunsu da kuma kore su ko nesantar da al'umma daga halaye marasa kyau da ɗabi'u na rashin mutunci wanda daga cikinsu akwai waɗannan ɗabi'un af'an wal la'an wal fuhush wal baba to menene waɗannan ɗabi'un ya malamai suka lissafa su idan aka ce af'an suka ce huwa alladhi yaqa'u fi a'radin nas shine mutum wanda yake afkawa cikin mutuncin mutane ghaibatan wa namimatan wa sukhriyatan wa istihza'an mutum wanda aikin shi kawai shine din da ya zauna yayi gulma ya ambaci aibobin mutane alhalin ba sa wajen sannan ya dauki labari daga wannan majalisi na daya ya kai shi majalisi na biyu wannan shi kuma shine annamimanci wato gulma wanda ke da fuska biyu kenan bayan an zauna da kai a majalisi na farko an yi gulma wani wanda baya sai kuma ka sake ɗauka wannan zance sai ka kai mishi shi ma abin da aka ambata wannan shine annamima wanda hadarinta ya fi na gulma na uku kuma da kuma sukhriya wato mutum ya zama yana yawan ambatan mutane don ya musu izgili ya ci mutuncinsu ya mai da su laughing stock wanda za a dinga musu dariya ana musu izgili wastihiza'an da kuma istihza'i shine rena mutane ganin cewa kowa bai isa ba wa dhamman da kuma yawan zargin mutane akan basu iya ba basu san rayuwa ba ba su da wayo basu san darajar kansu ba al-imam ibn al-arabi yake cewa summiya ta'ana an kira shi mai suka ba a ce mishi magulmaci ko annamini ba aka ce ba'an ma'anan ta'anu suka da ake yi da makami ko wuka ko wani abu yace li anna sihamul kalami ka sihamin nidali saboda zafin da ke cikin kibiya ko makamin harshe yana da zafi kamar makami na wuka cin mutuncin da mutum a cikin mutuncinsa yana iya mutum zafi kamar zafin wanda aka yanka da wuka ko aka ji mai ciwo saboda aka kira shi da suna abba'an larabawa suna da kar magana suke cewa jurhul lisan ka jurhul yadi jiwa mutum ciwo da harshe ɗaya yake da ka jiwa mutum ciwo da makami al-amiru san'ani ya ƙara fassara wannan magana na abba'an ya ce huwa sabb shi ne zagin mutane imma tasrihan aw ta'ariban ko dai wanda zai zagi mutane zagi ƙarara shi ne ka faɗi kalmar da sunanta ashar abinda a cikin yare a cikin al'ada idan an ji ka faɗa za a ce wane ya yi ashar ya yi zagi akwai kuma abinda ke ɗaukar hukuncin zagi shi ba zagi ba ne amma in ka yi shi za a ce ka zagi babba wani lokaci ko da jayayya ce in kai da wanda ya fi ka sai a ce ai ka mai rashin kunya ka zazzage shi amma kuma ba kalmar zagi ka faɗa ba amma a gurin mutane hukuncin ta zagi to duka waɗannan suna cikin afa'an wanda kuma da yake yawan yin su sunan shi fa'a sai kuma alla'an shine allazi yukthiru min alla'an wanda ke yawaita tsinuwa shi ma in ma tasrihan aw kinayatan karara yace Allah ya tsine wa ni au kinayatan ko kuma bisa wani abu da yake a dunkule kamar cewa Allah ya fishi da wani Allah ya halaka wani kada Allah ya ji kan wani Allah sa kan wani ya gama duniya lafiya da irin wannan sunan shi alla'an amma kinayatan asalin ma'anan alla'an a larabci shine kore mutane daga rahama Allah in kana cewa Allah ya tsine wa wani kuma kana cewa ne kada Allah ya mishi rahama shi ma babban laifi ne cikin laifukan da ake da baki malamai suka ce waɗannan guda biyu za mu ga an kawo su da siga na mubalagha alla'an wa ta'an mai yawan yin abu kaza to shin ana nufin sai wanda ya yi da yawa ne kaɗai yake da laifi ta yadda zai zama cewa wanda ya yi kaɗan ba mai laifi ba ne wasu malamai suna ganin cewa abinda ake nufi da wannan wurin wato kada mutum ya maida abin al'adarsa wanda duk ya maida haka al'adarsa to ya zama la'an ya zama ba'an amma dan an samu mutum ya yi ƙwaya ɗaya ko biyu to bai shiga cikin wannan mummunan aikin ba duk da yake da ya yi laifi amma bai kai wanda ake magana a nan ba wannan kamar inda za a ce wa mutum misali a ce a ce sunan shi Najjar ko Allama ko Faham ko makamancinsu ana nufin abin ya zama al'adarsa ko ɗabi'arsa ko sana'arsa wasu malaman kuma suka ce a'a abinda ake nufi a nan akwai wani abu da ake ce ma a ka'ida arabiya ismul mubalagha ko sifatu al-mubalagha shine irin wannan wanda amma takan zo ba tare da ana nufin ma'anarta ba ba tare da ana nufin sai wanda ya yawaita din ba ya zo da yawa cikin alqur'ani kamar yadda Allah yake cewa wala tuti kulla hallafin mahilin hammadin masha'in binani kar kai biyayya ga duk mai rantsuwa sai aka ce halla mai yawan rantsuwa amma ba dole ya zama sai yana yawaita din ba duk wanda yake rantsuwa akan ƙarya sunan shi halla haka masha'in mai yawan yawo da annamimanci ko da kaɗan yake yi sunan shi masha'in binami ba sai ya yawaita ba haka kamar faɗin Allah sai alamuna gadan malil kazzabul ashir Al-kazzab anan ba sai ne yawan ƙarya ba, don da Allah ƙarya sunan shi kazzab. Haka nan ka dauki wallahu bidhallamin lil'abid. Allah bai kasance zallam ba, za a ce mai yawan zalunci ba. Wanda aka ce haka, to kamar ana nufin zai iya yin kaɗan ɗin zalunci, wanda Allah kuma baya zalunci ko kaɗan. Da sai suka ce irin wannan siga ce ta mubalaga, amma wadda ba a nufin mubalaga, ana nufin tabbatar da siffar ne. Wannan magana ta fi ƙarfin hujja. Kamar yadda in ka ɗauki haka, innaka anta allamul ghuyub, da irin inna rabbaka fa'alun lima yurid, ga sunan da yawa a cikin alqur'ani mai girma wanda suka zo da siga na mubalaga, amma ba wai ana nufin banda kaɗan ɗin ba. Saboda haka, wanda yake yin tsinuwa ko yake yin la'anta ko yake zagi, ko ya shiga cikin wanda ya samu kansa a cikin wannan matsala. Sai kuma alfahish. Alfahish ne duk abin da ya kasance cikin ayyukan mutum wanda a cikin shi babu ladabi, babu sanin ya kamata, to ana iya cewa ya yi fuhush. Sawa'un fil kalam aw fil fi'al, a aikinsa ko maganarsa. Wato duk zancen da a ɗabi'ance ana ƙyamar a ji irinsa a gun mutum mai mutunci, wanda idan an ji mai mutunci ya faɗe shi, mutane masu mutunci za su ga bai kyauta ba. Kamar ita kanta a shari'a ɗin, kamar wani lokaci ma jayayya ko ɗaga murya ko musu ko irin fira abin da bai dace da mutum irinka ba. Akwai firar da in wani ya yi ta ta dace da shi, amma wani na sa baki a ciki sai a ga bai dace ba, sai a ce haba mana har da kai. Inda za ka je da mutuncinka, kawai ka ga wasu samari suna irin jayayya nan da ake akan ƙwallo, an tashi wasan Manchester da Arsenal ana ta musu, kawai sai ka zo da mutuncinka kai ma ka kama da tsaron tsawon nan, duk sai a daya ana kallon ka a ciki, ka duba wanda da hankalin shi, su ba suna yin wannan jayayya, amma kai suna ganin bai dace ka shiga ba. Raka koda a kan hanya ne a ce wani ya buga maka abun hawa, ka gani ɓarna aka yi maka, in ka tsaya ka fito ka fara rantsarar da ita za ce haba wani aiba mutuncinka ba ne. Wannan shi ne alfahush, zancen da ana ganin bai dace ka yi shi ba a matsayinka na mai mutunci, ba ana so a matsayinka na musulmi ka kiyaye wannan. Shi kuma albaza'u shi ne sakin baki, wato faɗan abubuwan da suke munana, waɗanda a al'ada ana sakaya su, kamar abin da ya shafi mu'amala aure ko ya shafi tarayya tsakanin miji da mata ko wasu abu ire-iren waɗannan, wanda za ka Qur'ani ya sakaya su. Haka sai dai Qur'ani kaje ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fal'ana bashiruhunna. Haka wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, ba wannan ba, kamar fadin Allah madaukakin sarki in lam takunu dakhaltum bihinna, da ire-irensu ba a furta wannan mu'amala karara a cikin zance na mutunci. Da haka za ga malaman fiqh suna sakayawa ko da yaushe, wanda zai ce wai shi bai san sakayawa ba, komai sai ya faɗa, wannan shi ne albazi. Ko da abin da yake faɗa gaskiya ne, abin da shafi misali gaɓoɓin jikin ƴa mace ko mu'amalar ta da namiji, abin da ya shafi aure ko abin da ya shafi abin da suka gudanar tsakankaninsu na mu'amalar aure, duk wannan aka zo ba a faɗan kalmomin. Haka abin da ya shafi najasa, kamar bayan gari, kamar bawali da makamantansu, to in wani ya ce wai shi ba ruwanshi sai ya faɗa, wannan shi ake ce ma albazi'u, mai sakin baki, wanda mutane masu mutunci ba su san jin irin wannan zancen. To waɗannan duka an hana. To za mu ba da ƙarfi ne a kan batu game da ainihin wato shi na farkon al-li'an, laysa al-mu'minu bi-ta'an wala al-la'an, waɗanda ake yin su da harshe, waɗanda kuma za ka ga a wannan zamanin sun zama gama gari a cikin mutane. Wani ma za ka ga shugaba ne ko mai faɗa a ji ko malami a wurin wa'azi ko a kan mimbari, sai ka mamaki ko ka ji ya yi ashar ko ka ji ya faɗo ta magana wadda babu daraja a cikinta. To haka nan kuma a matsayinmu na iyaye, sai ga mutum yana yawan tsine ma 'ya'yansa ko matarsa, duk in zai magana sai ya yi mummunan zance ko sai ya faɗa abin Allah wa dare to wannan duka ba daidai bane haramun ne yana cikin ayyuka na laifi da shari'a ta haram akwai hadisi da dama da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga sahabbai wato akharai kenan wanda suke nuni zuwa ga munin wannan magana zamu ambace wasu daga cikin su insha Allah hadisi na farko daga Zaid dan Aslam Allah ya kara masa yadda yake bada labari cewa akwai wani halifa cikin halifafin Banu Umayya wanda yake ce shi Abdul Malik ibn Marwan a zamanin halifancin sa akwai wata dattijuwar mata cikin sahabbai ita ce Ummu Darda'i mata Abu Darda'i radiyallahu anhuma mijinta ya rike da rasuwa take yin aure har ta tsufa ta zama dattijuwa to yakan aika a dauko ta daga gidanta sai ta kwana a gidan sarki da daddare sai ta musu wa'azi tana da aikin ta a gidan na musamman da take kwana saboda girmama ta da yake wata rana cikin dare sai ta jiyo shi yana ta tsinuwa yana ta zagi-zagi sarki ne gaba gida da gari ya waye ita sa aka kira shi sai take ce mishi a sami'tu kal lailata tal'anu khadimataka tace kai naji cikin dare kana ta tsine ma wata baiwarka yace eh ni ne tace me taimaka yace na aike ta ne sai ta yi jinkiri mujarradin ka aiki yar aiki ko mai gadi ko direba sai kaga ya dade ko yayi jinkiri ko ya kasa kawo abin da ya kamata ya kawo yana zuwa kai karfe shi da fada da musiba ko kai ta zage shi kana mai gori kana mishi treating cewa zaka kore shi zaka dakile abincin shi irin wannan zancen ne sai take ce mishi sami'tu kal lailata la anta khadimatika hina da'auta naji kana tsine ma wannan baiwa san da ka kira ta sanata ce sun makala tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu to ka sani naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal la'anuna la yakununa shufa'a wala shuhada a yawmal qiyamati lalle masu yawan tsinuwa masu tsine wa mutane ranar alkiyama ba za su zama cikin shahidai da masu ceto ba wato kamar da ibnu abbas ya fassara fadin Allah waji abin nabiyina washuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi cikin zumar yace ma'anarsa annabawa da manzanni za a zo da su za kuma a zo da mutanen kirki cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda idan aka zo da annabi wani aka ce shin ka isar da sakon Allah zuwa ga al'ummarka in yace eh ya isar sai a tambaye al'ummar sa a ce ya isar muku wannan al'umma na ta kafire sai su ce ƙarya yake a gaban Allah za su yi wannan tsaurin ido su ce ƙarya yake sai Allah ya ce wannan annabi Allah ya fi kowa sani amma sai Allah ya ce wannan annabi ka ji abin da al'ummarka suka ce kana da shaida sai fara tunanin a ina zai samu shaidu to al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kira insha Allah mu ne zamu musu shaida cewa eh annabi ya ba mu labari cewa inna arsalna nuhan ila qaumi wa ila samuda akhahum salih wa ila adin akhahum huda duk zasu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta waɗannan ayoyi suna bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa Allah ya aiko waɗannan manzanni zuwa ga annabawansu sai Allah ya ce to ku kuma waye shaidan ku sai mu koma ce to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shaidan mu to duk wanda yake yana sakin baki wajen tsinuwa da wajen la'anta to baya cikin lissafin wanda za su samu wannan falala za a cire shi a cikin lissafi kuma da Ibn Abbas yake cewa laysa fihi al-ta'anu wala la'anu duk wani mai tsinuwa da mai ashariya baya cikin waɗanda za su yi wannan aiki shine waji abin nabiyina washuhada'i to wanda za su bada wannan shaidan ba sa ciki su masu tsinuwa hakanan ceto da za a bai wa mutane dama su ceci ƴan uwansu su ceci wasu cikin mutane ko makusantansu shi ma duk wanda yake mai tsinuwa ba zai samu wannan alfarma ba ranar alkiyama yana daga cikin hadarin mutum ya zama bakin shi akwai la'anta akwai zagin mutane akwai tsinuwa shine wannan alfarma da za a yi wa mutane ranar alkiyama
to banda shi a ciki Allah ya tsare a hadisi na biyu daga Abu Jurayyin shine Jabir ibn Sulaym wanda ya bada labari yake cewa ra'aitu rajulan yasduru an-nasu ar-ra'yi la yaqulu shay'an illa sadaru yace nazo garin Makka afon ai garin Makka lokacin aikin haji ban kwana ne yace sai naga wani mutum sai naga mutane suna ta bin umarnin sa duk abin da yace shi yake qultu man hadha sai nace waye wannan qalu suka ce hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi ai wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutum ne go daga wani gari daga wani kauye ko ba zamani ne irin na yanzu da ake da hotuna da gidajen TV da sauran media da social media wanda duk wanda kaga fuskar shi shugaban kasa ko gwamna zaka gane shi cewa wannan ai shine wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da irin wannan media coverage kuma bai yin shiga ko ya zama da wani kwarjini inastra da ya saba wani mutane kuma an gan shi a cikin al'ummarsa sai an tambaya an ce waye a cikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan mutum bai gane shi ba amma dai ya ga cewa mutum ne wanda mutanen shi suna jin maganar sa suna bin umarnin sa da haka ya tambaya ya ce waye wannan sai suka ce mishi wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alayka assalam annabi ya ce mishi la taqul alayka assalam fa inna alayka assalam tahiyatu almayyit a jahiliya haka suke fada su ce alayka salamun lahi qais ibn asim wa rahmatuhu in sha'a an yatarhama kamar yadda mai waka yake fada idan da bai ci mishi walakin qul assalamu alaikum ka dinga cewa assalamu alaikum sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ahid ilayya to ka fada min abin da ya kamata in dinga yi da rayuwata to abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada mishi ya ce la tasubbanna ahada kar ka zagi kowa yace fa ma sababtu ba'daha insanan daga nan ban ƙara zagin mutum ba hurran aw abdan sawa'un dane ko bawa yace wala dabbatan wala ba'iran wala shatan ban saki zagin ko da raƙumi ko doki na ko kare ko tinkiya ba sai da in wani kawai yiwuwa sai kai take Allah ya tsine wa motar nan wata ba shi haushi ko Allah ya tsine wa wayan nan ko da an dauki wuta yace Allah ya tsine wa nefa duk irin wannan da muka saba muna fada ba tare da mun yi tunani ba yace to daga nan ni ban ƙara zagin kowa ba a rayuwata saboda tsananin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke da shi hadisin yana da tsayi amma wannan shine ma'allin shafi'i al-imamu abu dauda ya ruwaito shi da isnadi tabbatacce haka nan aisha radiyallahu anha take ba mu labarin cewa wata rana wasu yahudawa sun zo za su wuce ta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai suka ce mishi assalamu alayka ma'anan assalamu alayka Allah ya saka mutu sai aisha ta fusata sai ta ce wa alaykum la'anatullahi wa ghadabullahi tace ku kuma Allah ya tsine muku Allah ya fushi da ku sai annabi ya ce mata mahalan ya aisha ki dinga bi a hankali mahalan ya aisha ki dinga bi a hankali alayki bir rifq ki dinga tausasawa wa iyyaki wal unf na hana ki zama violence ki daina zama mai fushi haka wal fuhush ki daina sakin baki sai take ce mishi awa ma sami'ta ma qalu ya rasulullah kai annabi baka ji abin da suke faɗa ba ma'ana ta fita justifying cewa tunda sun faɗi mummuna rai ba laifi da an mai musu da mummuna wanda galibi muna justifying kurakuran mu da haka cewa in wane ya mun to yanzu bai da wata alfarma kawai sai na rama ba ma tuna irin fadin Allah idfa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim cewa ka tunkuɗe mummuna ta hanyar kawo kyakkyawa idan kai haka wanda yake ma gaba da kai sai zama kaman masoyi mai kaunarka da sai Aisha ta irin wannan tunanin cewa awa ma sami'ta ma qalu ya rasulullah kai baka ji abin da suke faɗi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata awa lam tasma'i ma qultu kike baki ji na mai musu da amsa ba ai na ce musu wa alaikum irin abin da kuka faɗa ya koma kanku wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bulurai da annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa shi aka yi kokarin karewa shi ake ba kariya amma tunda an bashi kariya da abin da ya saba wa ladabi kuma wannan matar shi ce ahlul baiti din shi saboda in bai mata tsawa ba to za a ruwaito akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama har matan gidan shi ma suna yin ashariya wanda kuma bai dace da matsayinta na matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya dace wani yayi to ita bai dace ta yi ba kuma matsayinta na uwar mu'minai tana da wani ladabi extra akan masauran dan haka Allah yake cewa ya nisa annabi lasunnaka ahadin minan nisa'i in taqaitun ya kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku ba kamar sauran mata bane idan kun tsoron Allah kuma Allah ya ce musu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku dinga tana qur'ani da hadisin da ake karantawa dauko nan shi za Allah ya ce musu duk wanda tayi laifi yudha'af laha al'adhabu da'ifai idan tayi laifi tayi kuskure za a ninka mata zanubin shi da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauri yace mata mahalan ya Aisha dakata dakata alayki birrizqi idinga abubun abubuwa a hankali wa iyaki wal unfi wal fuhshi na hana ki sakin baki da yin da yin da fitina tashin hankali saboda ka koda a ce wani zai yi zagi ko a shari'a dan ya kare ka ba daidai bane ka bashi wannan dama ina kuma ga waɗanda suke employing wanda za su yi musu haka ina kuma mutane wanda musamman a social media suna da yaransu ko mabiyansu ko wanda suke bin irin ra'ayinsu ko siyasarsu wanda ake ce musu data boys ko wanda da zaran an zagi wani to kawai za a yi musu signal cewa su dau mataki su je su rama wannan zagin da aka mishi me kun shi babban shine zai hana su amma shine zai facilitating shine zai dauki dawainiya yayi financing duka abin da za a yi wannan mummuna dabi'a ce ba alkhairi bane Allah ya tsare haka nan Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda daliban shi da ƴaƴan shi suka bada labari cewa ba a taba jin Abdullahi dan Umar yayi zagi ko ashar ko ya tsine wani ba sai a wuri biyu kwata kwata a rayuwarsa wuri na farko wani ɗansa mai suna Bilal wanda ya zama cewa yayi wani kuskure babba Sayyidina Abdullahi dan Umar yana wa'azi sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a hana mata zuwa masallaci mata bayin Allah ne masallaci ɗakin Allah ne idan matar ɗayanku ta ce za ta je masallaci to kai ya hana ta shi kuma wannan yaro sai irin zafin kai din nan da kishin addini sai ya kama shi sai ce wallahi sai mun hana su bayan a yanzu matan in za su je masallaci cin kwalliya suke yi su sa turare kuma in sun je ma ba sallar suke ba firar su kawai suke da haka wallahi mu sai mun hana su shi ne Abdullahi ya ce kai a qul laka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa taqulu la taf'alanna ina ce maka annabi ya ce kar ayi kai kuma kana rantsewa da Allah sai kai me riwaya yake cewa fa sabbahu sabban ma sami'inahu sabban sabba adam mithlu ya mai zagi kaman kace ya mai zagi ta uwa ta uba ba a taba jin Abdullahi ya zagi wani irin wannan zagin sannan kuma har ya mutu bai sake magana da shi kuma tsakanin faruwa wannan abu da rasuwarsa an samu kamar shekara uku da wuri ɗaya kenan yayi fushi akan an taba addinin Allah wuri na biyu wani yaron shi kamar a ce bawansa kenan ya yi masa laifi ya bo zai tsine mushi har sai da ya ce la'a kafin ya karasa nuno din kawai sai ya tuna ya ce hadhihi kalimatun ma uridu an aqulaha ce wannan kalma ba na son fadanta daga nan kuma sai ce to ka fara wannan rabin tsinuwar shine ka je na yanta ka haka aka tabbato wancan asalin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wannan kisa kuma ta yantawa tana cikin musannaf na Abdurrazzaq As-Sana'ani dukkaninsu kuma ingantattu ne saboda haka yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu tsinuwa ba zan yi tsinuwa ba haka nan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wata rana shi ma yayi fushi har ya faɗi kalma irin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Abu Bakar
siddiqaini wala anaini, yanzu kai da wane kuna matsayin siddiqai masu gaskiya kuma kuna tsine wa junanku ka zage shi shi ma zai zage ka? Sai Sayyidina Abubakar yayi nadama yayi istighfari kuma har yaje sai bawa ya enta kamar yadda yake cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari. Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda yana ba mu labari kamar yadda bukhari ya roto yake cewa lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallama fahishan wala la'ana, annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai sakin baki ko mai tsinuwa ba, wala sababan bai kasance mai zagi ba, wa kana yaqulu inda al-ma'taba, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka masa wani kuskure wanda zai faɗi magana sai dai ka ji ya ce malahu tariba jabinahu, sai ce wane ya kai haka, Allah ya sa goshinka ya zufa, iya abin da annabi zai faɗa maka kenan na magana mai zafi, ma'ana Allah sa goshinka ya zufa wato Allah sa ka zama mai ƙwazo wajen aiki kenan, kamar yadda tsofaffi suke yi da sai ka zance ɗan albarka Allah zai shirye ka, wato maimakon zagin sai a maka fara addu'a kyakkyawa addu'a. Shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirai suka matsa mai da rashin kirki da suke yi da sharri da kage, sai aka ce mushi ya rasulullah afala tal'anuhum, shin baka tsine musu ba, zaka musu addu'a ka tsine musu ba? Sai ce inni lam ub'ath la'ana, ni Allah bai aiko ni da zage-zage ba, wa inna ma bu'istu nadhiran wa bashiran, an aiko ni ne wa'azi ne ya gargadi ne mutane bishara da aljanna da kuma musu gargadi da azaba Allah idan ainihin wato sun yi kafirci ko sun yi zalunci. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin haka. Haka har ila yau a cikin hadisin da aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza la'ana shay'an sa'adatil la'anatu ila as-sama'i, idan bawa ya la'anci wani abu, ya la'anci mutum dan uwansa ko dabba ko abin hawa ko wasu mutane, wannan tsinuwa za ta hau sama, fatuglaku abwabus sama'i dunaha, sai a rufe kofofin sama ta yi ta yawo ta rasa inda ta shiga a sama, thumma tahbitu ila al-ardh, tsinuwan nan sai ta faɗo ƙasa, fatuglaku abwabuha dunaha, sai a rufe kofofin kasar su ma ana ta shiga ƙasa, thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, sannan ta dinga yawo dama da hagu, fa idza lam tajid masagan, in ta rasa inda za ta shiga raja'at ila alladhi lu'ina, sai ta dawo kan shi wanda aka tsine mawa din, fa in kana ahlan laha, idan ya cancanci tsinuwa cikin ta makale mishi wanda aka tsine mawa, idan da gaske ne ya cancanci tsinuwa mutumin banza ne ka tsine mishi, to in ta gama yawon sai ta dawo ta makale a jikin shi, haka daga nan sai ya ƙara lalacewa, wa illa idan kuma bai cancanci tsinuwa ba raja'at ila alladhi qala, kai da kai tsinuwan sai ta koma gare ka sai ka kai maka ta lalacewa. Wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud wanda yake nuna hadarin tsinuwa, cewa idan mutum yana zagi yana tsinuwa ba ta faɗuwa ƙasa banza, tana tafiya cikin lissafi. Shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya tare da tawagarsa kamar yadda yake cikin sahih Muslim, sai wata mata abin hawanta raƙuminta sai yana bata problem, yana ta tutsu, sai ta tsine ma raƙumin, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan raƙumi da kika tsine ma wato a fitar da shi daga cikin mu, la tusahibna naqatun mal'unatu, mu a cikin tawaggar mu tawaggar albarka tawaggar arziki ba zai yi mu tafi tare da raƙuma inanniya ba, nabi ya ce a cire ta daga cikin al'ummarsa, domin idan tsinuwa ta tafi ta dawo ko ta dawo kan ita matar ko kuma kan ita raƙuma, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da ita daga ainihin wato wannan
tawagata shi. To, kamar da muka ambata a baya, mutane yawaye gari ya zama daga cikin al'adarsu yawaita zagi da tsinuwa da mummunan ambato ga mutane mabambanta. Sawa'un mutanen nan shugabanni ne ko malamai ne ko dattawa ko masu fada aji ko waɗanda suka girme su, wasu ma har iyayensu, wasu ma su zagi limaminsu da kuma isu ga junansu, mazaje su tsine ma matansu, mata su tsine ma mazajensu, haka iyaye su haɗu su ta tsinuwa ga ‘ya’ya, wanda duka la’anta ta riga ta zama kamar wani zance ga magari wanda ba ma tunanin aiki masa, wanda wannan yana cikin taimakon shedan akan dan uwanmu musulmi. Sannan da muke zagin shugabanninmu, muna taimakon shedan ne akan su, da haka sai kaga kullun za su ci gaba da lalacewa fiye da jiya. Haka sannan da muke zagin malamanmu ko shugabanninmu na addini ko masu karantar da mu dan sun yi mana wani laifi ko kuskure ko sun aikata wani abin da muke ganin ba haka ya dace ba, sai mu kafa fira mai ta zaginsu, mai ta la'antarsu, mai ta cin mutuncinsu, mai ta Allah wadarai da su, a zaman firanmu ne ko a social media ne ko a cikin gidajenmu ne ko a kasuwanni ko a office, wannan ya zama gama gari a cikin ɗabi'armu. Saboda haka sai zama kullum ba abin da muke gani game da su illa abin Allah wadarai, domin wannan la'anta tana ƙara nisanta su da daidai ne. Za kuma ‘ya’yanmu da muka haifa, ko matanmu da muke rayuwa da su, ko mazajenmu da muke rayuwa da su, ko maƙwabtanmu, ko abokan aikinmu, ko shugabanninmu a ofis, duk wannan shi ne abin da yake faruwa. Akwai wata ƙissa doguwa ta Sayyidina Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda, wanda tana cikin littafin Abu Nu'aymin al-Asfahani, Hilyatul Awliya. Sayyidina Umar ya kasance da wani abokinsa da suka saba tun ana Makka, kuma shi ma wannan mutum ya musulunta, amma daga baya sai Umar ya daɗe bai gan shi ba. Sai Umar ya tambaya yake cewa ina labarin wannan mutumin nawa, sai aka ce innahu kana yutabi'u fi hadha sharab, ce ai ya kasance ya zama ɗan giya yake sha. Sai Umar ya rubuta mishi doguwar wasiƙa yana mai nasiha, yana nuna mishi haɗarin da ke cikin wannan ɗabi'a ta shan giya, cewa ya ji tsoron Allah ya tuba. Kuma sai Allah ya taimake shi da ya karanta, sai ya nadama, ya janye jiki daga wannan mummunan ɗabi'a, ya tuba, ya kuma bin daidai. Ya rubuta wa Umar wasiƙa yana godiya cewa Allah ya saka maka da alkhairi, ka nuna mana ‘yan uwantaka kuma na ci amfanin nasiharka. Sai Umar yake ce wa mutane, yace to kun gani ko, idza ra'aytum akhakum qarafa dhanban, idan kuka ga dan uwanku musulmi ya fada cikin wani aiki na saban Allah, yace la takunu auna lishaytani ala akhikum, kar ku zama masu taimakon shaytan akan dan uwanku. La takunu, kar ku dinga cewa la'anahu Allah ko la'anaka Allah akhzaka Allah, kar ku dinga cewa Allah ya tsine wa wani, ai wani ya zama mutum banza, Allah bai tsine mai albarka, wani ai dan iska ne, wani ai shashasha ne, irin wannan kalmomin da za a dinga faɗa ana jin haushin shi ana ƙara tsine mai. Shikenan sai ya ce to an kun ce ni tsinanne ne ko, to shikenan bari in ci gaba da aikin tsinannu, ba ruwan kowa da ni. Shikenan sai ya zama ma dai ko yana jin kunya ko yana ɓoyewa, to yanzu bai jin kunya kowa, kawai ya zama tantiri da gaske. Ko haka ko wata yarinya ce ko wata mace ta kama mummunan hanya tana wani abu na fasikanci ko rashin mutunci ko rashin daraja, da kun a kira ta a mata nasiha ko a nuna mata cewa wannan abun babu kyau ki bari, shi kenan sai a kama zaginta da tsine mata, sai ta mata fito ce to an mai din, kaga an taimaki shedan akan ta. Umar ya ce walakin salullahi al'afiya, ku dai ku roƙi Allah ya kare ku, wa ƙulu, ku dinga cewa hadahu Allah, Allah ya shirye shi wani, wa ghafara Allah lahu, Allah ya gafarta mai zunubansa.
wannan yake kama da abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani mutum wanda aka kawo shi ya sha giya kuma yake cikin sayyid muslim, annabi ya sa aka mai haji, gobe aka ƙara kawo shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka mishi bulala, sai sahabbai suka kama tsima suna cewa kai dai baka da mutunci, kai dai Allah ya tsine mai albarka, kai dai mutum banza ne. Sai annabi ya ce la takunu aunan lishaitani ala akhikum, kar ku taimaka wa shaitan wajen halakar da dan uwanku, kuma addu'a Allah ya shirye shi. Ha annabi yake cewa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, domin shi dinnan duk da wannan laifin da yake yi ya kasance mumini ne, yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saboda haka zagin mutum da tsine mishi da yi mishi mummunan alkaba'i da mummunan fata baya dawowa da alkhairi. Allahumma illa abinda yazo na halaccin tsinuwa ba tare da ta'ayini ba, irin tsinuwar da shari'a ta zo da ita, kamar yadda Allah ya ce la'ana Allahu rashi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu rashi wal murtashi, Allah ya tsine mai bada rashawa da mai ansanta, la'ana Allahu al muhallila wal muhallala lahu, Allah ya tsine wanda yake auren kisan wuta da wanda ake yin mishi kisan wuta. Haka nan la'ana Allahu sharibal khamri wa ba'i'aha wa wakilaha, Allah ya tsine mai shan giya da mai sayar da ita da agent da wanda yake dakwanta kowa. To irin wannan la'antar wanda ba tare da an ayyana wane ba to ita ta halasta, domin ta zo a cikin lafuzza na shari'a. Amma ta ayini a ce wane, Allah ya tsine mishi, alalin musulmi ne dan yayi laifi, to wannan kuskure ne. Abdullahi dan Mas'ud shi ma a rawaito irin waccan magana ta Umar daga gare shi, kamar yadda yake cikin Az-Zuhd na Ibn al-Mubarak, shi kuma a cikin nashi yana cewa mu sahabbai mun kasance ba ma zagin mutum ko mu aibata shi dan yana laifi, sai dai mu mishi addu'a cewa Allah ya shirye shi har sai mun ga abin da ya rasu akai. Idan ya rasu akan alkhairi sai mu mishi fatan alkhairi, dan ya rasu akan akasin alkhairi sai mu tsoratan masa azabar Allah, wato har a lokacin da za su la'ance shi. Waɗannan hadisai ƴan uwa masu albarka da ire-iren suna nan da yawa waɗanda suka yi magana akan haramcin la'anta da tsoratarwa akan sakin baki wajen zagi da ashariya da hani game da cin zarafin mutane da gulmarsu da aibatarsu, waɗanda ga baki ɗayansu idan ka haɗa su za ka ga cewa abubuwa ne da suke zama sanadiyar da mutum zai cinye ladansa tun a duniya bai sani. Kuma a cikin hadisin Muflis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kun san wane ne fallasasshe? Sahabbai suka ce fallasasshe shine mutumin da ba yi da kuɗi, ba yi da ajiyayyun kuɗaɗe, ba kuma shi da abin da zai kama ya siyar, ba shi da wani landed property, kuma gashi yana da larura ta kashe kuɗi. Zai yi bikin ƴarsa, ko zai a mishi wani aiki a asibiti mai cin buƙatar kuɗi, ko zai gina gida, ko zai sayi mota, ko zai biya bashi da sauransu, kuma bai da kuɗi a hannun shi. Sahabbai suka ce wannan shine fallasasshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan nake nufi ba. Fallasasshe ina nufin mutumin da zai zo ranar alkiyama yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, yayi karatun alqur'ani, yayi sadaka, yayi biyayya iyaye, ya tara ayyukan lada masu yawa. Amma kuma a gefe guda ya zagi wani, ya ci mutuncin wani, yayi ma wani kazafi, ya ci haƙƙin wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yukhadhu min hasanati wa yuta hadha, fa yukhadhu min hasanati wa yuta hadha, a dosa ɗiban ladansa ana biyan waɗannan haƙƙoƙin na mutuncin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a yi ta yi har ladan nan ya ƙare, har a koma a dinga jibga mai zunuban waɗannan mutane da suke bin shi masu suka, har daga ƙarshe a tafi da shi wuta. Sanda aka tashi kiyama ya zo da arzikin lada, amma kafin a gama shirye-shiryen tashin alkiyama ya zama ba yi da komai sai tarin zunubi. Wannan zunubin da ya zagi masu aikata zunubin, ba a sanadiyyar zunubin shi ne je wuta. Fala haula wala quwwata illa billah. To wannan shi ne al-muflis, fallasasshe wanda ya taɓe ranar alkiyama. Allah ka kare mu. Irin wannan ɗabi'ar, wato ɗabi'a ce take cinye ladan mutane ba tare da sun sani, wacce take ainihin ƙarar da alherin da mutum ya aikata ba tare da ya san cewa alherin shi ya ƙare ba, sai na alkiyama ya samu kanshi a cikin ma'asaranta
Allah ka tsare mu daga asara. To akwai fa'idoji da zamu iya fitarwa daga irin waɗannan hadisai masu yawa fa'idojin. Daga cikin su akwai na farko, waɗannan hadisai da ire-iren su suna nuna mana cewa an hana zagi da ashariya da sukan mutane da cin mutuncin su da sakin baki, cewa duka waɗannan abubuwa musulunci ya hana ma'aikatarsu. Sannan abu na biyu, aikata ire-iren waɗannan ayyuka yana nuna na ƙasa a cikin imanin, domin cewa da aka yi laisal mu'minu bitta'an, wato ba wai ana nufin idan ka yi la'anta ɗin ko zagi ka tashi daga mumini ka zama kafiri ba, a kana nan a musulmi mai imani, amma dai ka rasa kamala ta imani, imaninka ya samu na ƙasa da gwargwadon yawan yadda kake aikata waɗannan ayyuka, da gwargwadon na ƙasa da za a samu a cikin imaninka, da gwargwadon yadda kake sake shiga cikinsu, da gwargwadon yadda kake yi ma imaninka dameji kake lalata shi. Saboda haka waɗannan ayyuka ne daga cikin ayyuka da suke raunta imani, su sa mutum ya zama cewa ya rasa kamalul iman. Wannan yana nuna mana cewa abin da yake wajibi a kan musulmi shi ne in ya tashi magana ya faɗa alkhairi, idan ba zai yi faɗan alkhairi ba to ya shiru. Kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wannan hadisi yana nan a cikin arba'una hadisa, ina jin shi ne hadisi na 12, al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi ne wanda yake sahihi insha Allah, wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, wato imani cikakke kenan da ake ambata nan, kawai da aka ce anan kuma laysa bil mu'mini abba'an, laysa bil mu'mini bitta'an, can kuma aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda duk yake so imanin shi zama cikakke, imanin sa da Allah cikakke, imanin sa da ranar lahira cikakke, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyaqul khairan, ya faɗi alkhairi, wato abinda zai amfane shi a lahirarsa, abinda zai ƙara masa yawan ladansa, abinda zai zama alkhairin da zai amfani waninsa, auliyas mut. Idan kuma ya san ba alkhairi zai faɗa ba, to ya yi shiru kawai shi ya fiye mishi alkhairi. Shi sa wata rana, kamar yadda Al-Mawardi ya kawo a cikin littafin shi mai suna Al-Ahkamu Sultaniya, daga Abdullahi ɗan gidan Imamu Ahmad ibn Hanbal, yake ba da labarin cewa wata rana ya tambayi babansa ya ce, me za ka ce game da Yazid ɗan Mu'awiya? Yazid nan wani sarki ne wanda ya yi abubuwa na laifuffuka da kurakurai, wanda abu ne sananne a tarihi, abubuwan da ya yi ba su ne mahallin tattaunawa ba, wanda a ɗabi'ance mutane suna son su gano laifuffuka da aibubun shugabanni su kama zaginsu, kamar yadda mu yanzu ake yi, kuma ana ganin kamar wai duk wanda yake haka to shi ne jari, shi ne gwarzo, shi ne mai ƙwato ‘yancin mutane, shi ne cikakken ɗan adawa ko cikakken mai faɗin gaskiya, daga haka ake kallon su yanzu, ko shi ne abin nan activist ko wani abu makamancin haka. Sai Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya bayyana ce, to Yazid dai ba mutumin kirki ba ne, saboda ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. Sai ya ce, walima la tal'anuhu ya abata, idan da ka ce mutumin banza ne, me yasa baka tsine mishi? Sai ya kalla ɗan ya ce, wa hal alitta abaka la'anan, yace haba Abdullahi, ni babanka ka taɓa jin ɗabi'ar zagi a bakina? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ba a san shi da ɗabi'ar zagi ba. Wato abin da ke so mu gane a nan shi ne, ita ɗabi'a ta zagi irin wannan, to bai dace ta zama ɗabi'ar mutane masu mutunci ba, ballantana malamai ko shugabanni ko limamai ko masu wa'azi ko masu faɗa a ji a cikin mutane. Me yasa? Saboda waɗannan irin mutanen suna kasancewa abun koyi a cikin al'umma. Idan uba yana yin zagi, ba sai ya ce wa ‘ya’yanshi ku dinga yin zagi ba, za su koya a wurin shi. Idan uwa tana tsinuwa tana la'anta, tana nan za ta ji cewa babban ‘yarta ta tsine wa ƙarama, bai ta ce musu ku dinga yin zagi ba, kai ko da ma ta ce musu zagi na da kuka dina yi babu kyau kar ku yi, duk da haka za su yi, tana yi.
to haka idan malami ko mai wa'azi ko limani ko ni shugaba a cikin mu'amalarsa da mutane a masallaci ko a makaranta ko a office ko a ina ne da an mushi laifi ko kuskure kai aje yana tsine wa mutane yana zagin su yana zagin subordinates din sa ko yazo a cikin wa'azi ya zage zage to wannan yana nuna ɗan masallacin shi cewa zagi ba komai to bayan lokaci kankani za ka ga zagi ya zama gama garin abu a cikin mutanen da ke bin wannan malamin za ka ga cewa kusan duka sun koyi zagi daga bakin sa to wannan kuma ya shiga cikin man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha duk wanda ya kawo mutane wata al'ada mummuna to da zunubin shi da ya kawo da zunubin su da suka yi duk yana kansa sura ka wajibi ne mutane masu mutunci mutane masu sanin ya kamata su guje wa wannan to akwai abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen ganin cewa ya kiyaye bakinsa daga munanan ɗabi'un wannan abu na farko shi ne ya ji tsoron Allah ya dinga tuna cewa duk abin da yake faɗa ana rubutawa ma yalkuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum yake furtawa akwai mala'ika da ke kiyayewa sannan kuma ranar alkiyama za a yi mai hisabi akan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wa innar rajula yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha mutum yakan faɗi kalma guda ɗaya ko zance jumla ɗaya wanda bai tsaya ma ya lura me yake faɗi ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yace in yi wasa wannan kalmar sai ta kai shi wuta ranar alkiyama fala hawla wala quwwata illa billah wajibi ne mutum ya dinga tunawa kansa cewa wannan abin da yake faɗa lalle fa zai iya halakar da shi ranar gobe alkiyama abu na biyu shine dinga tuna cewa mutanen da yake cin mutuncin su ko yake zagin su in shi suka zagaya zai ji in suka zagi wanda yake so ya zai ji kuma da Allah yake cewa wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan da gaira in kar ku dinga zagin hatta gumaka da kafirai suke bauta tamawa aka ce wa musulmi kar ku zagi gunkin su idan kun zagi gunkin su su kuma sai su zagi Allah saboda haka kaka zagi malamin wani domin shi ma ya zagi malamin ka zaka jawo shi haka zagi uban wani dan ya zagi naka uban zaka jawo shi in ta kuruta alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu ka dinga tuna cewa duk sanda zaka zagi wani in ya mayar maka musamman wanda kake ganin kana sama da shi in ka zage shi watakila shi ma ya fusata ya luzin wato haƙurinsa ko kawai shi ma ya zage ka imagine a ce kana oga office ka zage wani subordinate ko karamin ma'aikaci kawai shi kuma shi ma ya ta kife ya ce kawai shi ma bari ya zage ka an ga rama ma a kore shi din ya zaka ji ya kamata mutum ya dinga tuna wannan sannan kuma da gaskiya ba da ke taimakawa mutum wato ya rage wa kansa irin wannan ɗabi'a shine takaita magana karkacin karka dinga yawan surutu unnecessarily ka ce komai sai ka sa baki da abinda ka sani da abinda baka sani ba da wanda aka raba da kai wanda ba raba da kai ba ka ce ka sa baki duk wanda maganganun shi suka yi yawa to babu shakka kurakuran shi za su yawaita fiye da wanda maganar shi bata yawa ba ba kuma mutai kokari ya daina zama da mutanen banza wa idza samita alladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghairi idan ka ji wadanda suke kutsawa cikin al'amarin Allah suna maganganu na rashin mutunci na bada ko sakin magana ko zance mara kyau to abin da yake kamace ka sai ka janye jiki daga barin su har sai sun dawo wani zance wanda yake ba irin wannan ba duk wanda yake zama cikin mutanen banza babu shakka zai ji zancen banza to kuma tun yana jin zancen banza har sai yabo ya tarayya da su wajen faɗin maganar banza ne saboda haka ya zama cewa abokanka mutanen kirki ne wurin da kake zama kai fira wurin da ake zance na alkhairi idan kana da mutanen da ba mutane ne na alheri ba to ka bar zama cikin su musamman irin majalisu namu na gargajiya da aka saba majalisar yamma ko ta dare inda ake zama a yi ta fira ba a san topic inda za a yi ba sai abin da kawai zance ya faɗo kamar larabawa suke cewa alhadisu ذو شجون wato zance wani kita da wani ayi wannan ayi wancan ayi siyasa tattalin arziki kasashen waje kiwo da noma ayi labarin maza ayi na mata ayi na magani ayi na asibiti ayi na hatsari ayi na bandits komai ma sai an fada ana ciki kai wani kuma ya dauko wani zance wani ya dauko ta zayayya haka mutane za su tayi wai har dare ya raba har sai matan su sun yi bacci sanar sa shi koma gida Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam Abu Abdullah al-Hakim ne saburi yake cewa duk wanda ya zauna wani majalisi ba ambaci Allah a wani majalisin ba har ya tashi kuma ya tashi bai yi kaffaratul majlisi ba wato bai ce subhanakallahumma wa bihamdika zuwa karshe ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar al-kiyama sai yayi nadama zaman shi a wannan wajen Bena kuma ga inda muke zama wanda ma za a ci mutuncin mutane a zage su a aibata su a musu kazafi a musu sharri a musu mummunan fasara da mummunan zato da sauran duka aibobin da muke aikatawa da bakunan mu babu shakka waɗannan wurare ne ya zama wajibi mu kiyaye kanmu daga ire-iren su wajibi ne mu yi wa kanmu nasiha mu tuba mu bar waɗannan ayyuka waɗanda suke munana ne daga cikin ayyukan da a yau mun raina su ba ma kallon sa matsayin komai muna ganin ma kamar wata nakiya ce mai zaki da muke ci ana zagin mutane ana dariya ana raha ana ganin cewa an baje musu koli to wannan ba dabi'a bace ta mumini mai cikar imani Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya sa mu gyara mu zama daga cikin allazina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsanahu wanda suke jin wa'azi kuma sai su bi abu mai kyau da zai amfane su a cikin wa'azi mu zama daga cikin mu'mini da Allah yake cewa fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini daga cikin mu'mini wanda Allah yake cewa ai musu wa'azi yana musu amfani kan mu zama daga cikin da Allah yake cewa innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun zamu dakata nan insha Allah saboda ƙurewar lokaci wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته